Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo kan mitoci 24-41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat da mai soro daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan shawarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yanke na karrama Chief MKO Abiola, mutumin da ake kyautata zaton shi ne ya lashe zaben da aka gudanar ranar 12 ga watan Yuni shekara ta 1993 da abokan takararsa a lokacin Baba Gana Kingibe. Kamar kullum, lambobi da za ku kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce a daren gobe Talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin na tarihi da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un. Jami'an sun ce taron yana tafiya kamar yadda aka shirya, amma kuma yana tafiya cikin sauri da ba a zata ba a can farko. Sanarwar ta White House ta ce gobe da safe ne shugaba Trump da shugaba Kim za su yi ganawarsu. Su kadai da juna tare da masu yi musu tafinta ko fassara kawai. Daga baya kuma a zo a yi babban taron da za a hada da mukarrabansu kamar sakataren harkokin waje Mike Pompeo da shugaban ma'aikatan fadar White House John Kelly da kuma mashawarci kan harkokin tsaro na Amurka John Bolton. Bayan an gama taron ne shugaba Trump zai yi wa manema labarai bayanin wainar da aka toya, sannan ya bar Singapore gobe da maraice. A da an dauka sai ranar Laraba ne Trump zai baro Singapore din. Yau da ake jajiberin taron shugaban Amurka na ci gaba da jaddada cewa makasudi daya suka saka a gaban su. Wannan kuwa shine ganin bayan daukacin dukkan makaman nukiliya da masu linzami da Koriya ta Arewa ta mallaka. A yayin da kasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa akan yiwuwar cewa rukunin kasashen da Saudi Arabia ke jagoranta za su kai hari akan garin nan na Hudaya mai tashar jiragen ruwa na kasar Yemen, Amurka ta kira dukkan masu ruwa da tsaki su hada kai da Majalisar Dinkin Duniya don a samu hanyar warware tarzomar. Na yi magana da shugabannin haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Mun kuma nuna musu niyyar mu ta magance matsalolinsu na tsaro, yayin da ake neman hanyar tabbatar da samar da kai kayan agaji da shigar da kayayyakin ceton rai, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa da ya bayar a yau Litinin. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ita ce babbar abokiyar haɗin gwiwa ta Saudiya da ke yaƙi da 'yan tawayen Houthi da ke Yemen, waɗanda Iran ke goya baya a cikin shekaru uku da suka wuce. Tsananin yaƙi ya ƙaru a wajen Hudaya a ƙarshen makon nan, duk da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙoƙarin ƙulla tsagaita wuta. Duk da takunkumin siyan makamai da aka saka wa 'yan tawayen, 'yan haɗin gwiwar sun ce suna amfani da tashar jiragen ruwa Hudaida domin shigo da makaman cikin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ma shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da rubuce-rubuce a kan shafinsa na Twitter, yana caccakar shugabannin ƙasashe abokan cinikin Amurka. Yana daɗa jaddada cewa Amurka ta gaji da halinsu na ƙwararta a harkokinsu na cinikayyar yau da kullum. Trump ya ce sai dai a haƙura, amma ba za mu ƙyale abokanmu ko abokan adawarmu su ci gaba da ƙwararmu ba a fannin kasuwanci. Dole tunaninmu na farko ya kasance a kan ma'aikacin Amurka kafin komai. Wannan yana cikin sakonnin da Trump ya yi ta aikawa don nuna yadda sauran ƙasashe ba sa yi wa Amurka adalci, inda har ya ba da misali da ƙungiyar tsaron Turai ta NATO, wacce ya ce kusan duk Amurka ce take ɗaukar nauyin biyan kuɗaɗen tafiyar da ita.
mai tsoro ta karanto labaran duniya. To kafin mu bude laika domin ba ku dama bayyana ra'ayoyinku kan shawarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yanke na karama Chief MKO Abiola. Mutumin da ake kyauta zaton shine ya lashe zaben da aka gudanar ranar 12 ga watan Yuni shekara ta 1993 da abokin takararsa a lokacin Babu Gani Kingibe. Bari mu bude wannan babin da rahoton ziyarar aiki ta kwanaki biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala yau a ƙasar Morocco, inda Najeriya da ƙasar Morocco suka rattaba hannu a wata yarjejeniya kan waɗansu muhimman ayyuka da suka shafi bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen. Wakilinmu a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, na ɗauke da ƙarin bayani.
Sanya hannu a kan yarjejeniyoyin ya biyo bayan ziyarar Yini Bine da shugaba Muhammadu Buhari ya kai ƙasar ta Morocco, wanda ya kammala a yau ɗinnan Litinin. Batutun da shugabannin biyu suka amince a kansu su ne batun shimfiɗa bututun iskar gas da zai baiwa Najeriya damar samar da albarkatun iskar gas ga ƙasashen Afirka ta yamma, wanda zai ratsa ta Morocco kana ya wuce zuwa nahiyar Turai. Aikin shimfiɗa bututun wanda aka tsara zai wakana a cikin shekaru 25 masu zuwa. Bayan kammala shi zai bada damar cimma bukatun albarkatun iskar gas ga al'ummomin ƙasashen da zai keta ta cikinsu da kuma waɗanda ke zirga-zirgar sufuri a nahiyar. Kwishin yarjejeniyar ya nuna aikin shimfiɗa iskar gas ɗin na da tsawon murabba'in kilomita 5,660, kuma zai rage asarar iskar gas da Najeriya ke yi, baya ga ƙarfafa tsarin faɗaɗa hanyoyin samar da makamashi ga 'yan Najeriya, yayin da a hannu guda kuma zai sauƙaƙa raɗaɗin talauci tare da samar da guraben ayyuka ga 'yan ƙasa. Bugu da ƙari, aikin shimfiɗa bututun iskar gas ɗin daga Najeriya ya keta wasu ƙasashen Afirka ta yamma ya bi ta ƙasar Morocco zuwa nahiyar Turai zai dakushe barazanar hamada a yankin Sahel na Afirka. Baya ga batun shimfiɗa bututun gas, Najeriya da Morocco sun amince a kan wata yarjejeniya da za ta dafa wa Najeriyar kafawa tare da bunƙasa masana'antar sarrafa sinadarin alkaline, wanda zai mai da hankali wajen harhaɗa takin zamani da dangoginsa. Sai kuma wata yarjejeniyar aiki tare domin inganta ayyukan cibiyoyin lamuran bada horo kan dabarun sarrafa kayan noma a Najeriya. A wata sanarwa da kakakin shugaba Buhari ya fitar, Malam Garba Shehu ta ce shugaban na Najeriya ya nanata aniyar gwamnatinsa wajen aiwatar da yarjejeniyoyin domin cimma burin da aka sanya a gaba. Batun hanyoyin ingantawa da cinikayyar amfanin gona na daga cikin kunshin yarjejeniyar da shugaba Buhari ya cimma da takwaransa na Amurka Donald Trump a yayin ziyarar da shugaban Najeriya ya kai Amurka a cikin watan jiya. Yarjejeniyoyin da Najeriya ke kullawa da ƙasashen duniya, musamman game da batutuwan da suka shafi inganta aikin noma da cinikayyar amfanin gona, na zuwa ne a daidai lokacin da manoman ƙasar ke kokawa game da ƙarancin tallafin gwamnati ta fuskar samar da kayayyakin noma, bayan da tuni suka amsa kiranta na komawa gona domin wadata ƙasa da abinci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Allah 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 hada kanmu a firar kanmu.
To a gaida na Kwari, sai kuma batun karrama marigayi Chief MKO Abiola da ya dauki hankalin 'yan Nigeria, ga rahoton da wakilinmu baban gida Jibril hada mana.
Kasa da mako guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ta sauya ranar 29 ga watan Mayu da 12 ga watan Yuni a matsayin ranar bikin mulkin demokradiyya a Najeriya, da kuma bayo marigayi Chief MKO Abiola wanda ake kiran lashe zaben 12 ga watan Yuni da sojoji suka soke lamban yabo mafi girma a kasar. Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu game da tantanta ko rashin tantantar wannan mataki na gwamnati. Kama daga mutumin da yanzu ake wa kallon jagorar siyasar al'umma Yarbawa na yankin kudu maso yammacin Najeriya, Chief Bola Ahmed Tinubu, da Professor Wole Shoyinka, da ya taba lashe lamban yabo ta Nobel, da kuma sanannen lauyan nan Femi Falana, da kungiyar tuntuɓar juna ta arewacin Najeriya ACF, da masu adawa da shugaba Muhammadu Buhari a siyasance irin su gwamna Ayo Fayoshi na Ikiti, dukkanin su sun yaba da matakin na shugaba Muhammadu Buhari. Sai dai kuma duk da wannan yabo da shugaban ke samu, wasu 'yan Najeriya irin su Alhaji Bashir Tofa dan takarar shugaban kasa a gargashin tutar jam'iyyar NRC da suka yi takara da MK Abiola a zaben 12 ga watan Yuni ya ce ko kadan matakin da shugaban kasan ya dauka bai dace ba domin kuwa ba a kammala wancan zabe ba dan haka amincewa da duk wani nau'in zaben bai dace ba a cewar sa matakin na siyasa ne kawai to koya sauran al'umman yankin kudu maso yammacin Najeriya ke kallon wannan mataki na karama MK Abiola.
First of all, I want to use this opportunity to thank our president. You are waiting for this opportunity before.
Yace gaskiya na ji dadin wannan mataki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka. Ina godiya gare shi domin wannan mataki da ya dauka abin yabawa ne matuka. Muna godiya matuka.
Abbas Sakrullah. To my own point of view on that aspect is that the federal government is trying to create a kind of unity in the country.
Shi kuwa wannan malami yace ni a gani na gwamnatin tarayyar Najeriya tana so ta yi amfani da wannan dama domin hada kan 'yan Najeriya. Yace ko a yanzu idan zaka iya tunawa akwai wasu jihohi da kan bada hutu a wannan rana don haka idan gwamnatin tarayyar ta daidaita al'amarin hakan yayi daidai. Wannan wani mataki ne na gwamnatin tarayyar na hada kan 'yan Najeriya a kasar baki daya.
The federal government is trying to create a kind of unity in the country.
So, a martanin da fadar shugaban kasa dai ta fitar game da wannan kace da ce da matakin shugaban kasar ya haifar. Mai taimakawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fuskar yada labarai Malam Garba Shehu ya ce masu adawa da matakin ba wasu bane illa yan adawar da ada suka samu damar warware wannan matsala amma kuma suka yi tsayuwar gwamin jaki akai kuma yanzu a bayyane gare su cewa ruwa ya kare wa dan kada bisa la'akari da yadda jama'a daban-daban na kasar suka yaba da wannan mataki na karrama jagoran zaben 12 ga watan Yuni. Shi ma a bangaren sa wani tsohon dan jarida na mujallar Concord na marigayi Chief MK Abiola Muhammad Adamu da aka dore a lokacin mulkin General Sani Abacha ya yi tsokaci game da wannan mataki na gwamnati.
Wannan abu da Buhari ya yi ba wai kawai ya yi adalcin bane, ya yi abin da ya dace, ya kuma daga su ya tozarta su waɗanda suka yi ta hankoran hakan kada ya faru. At last din ya faru. Saboda haka duk wanda ka ji yana cewa wannan abun bai dace ba yana ɗaya daga cikin su. Duk wanda ma ka ji yana wannan rafe yana karya da law, yana da karya da doka na cewa ya kamata a kundin doka karya yake yi yana ɗaya daga cikin irin su. Domin duk wanda ya san ya kamata ya kuma san adalci ko ya aka kauce ma doka harko murna ya kamata ya yi, amma ba haikar a fito ana bai dace ba.
Yanzu dai a yanda aka shirya karrama marigayi Chief MK Abiola da ambasada Babagana Kingibe da marigayi Chief Gani Fahimi gobe a Abuja lokacin jihohin yankin kudu maso yammacin Najeriya kamar yadda suka saba sun ayyana 12 ga watan Yuni a matsayin ranar hutu. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Haka yake to batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan. Yanzu nan bayan mun dan shakata da wannan faifai da ke bisa inji ku dakace mu.
Ona to shore fun ni shore fun e to shore lojo juma. Wo ba ko ma ti kale yi. A duro boy boy lei a shoto. Ojero ni bi ra.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla, kamar yadda muka bayyana za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan batu na wato 12 ga watan Yuni da ake mai da shi gobe ta kasance ranar demokaradiya. Wake bisa layi
Muhammadu Awal.
Muhammadu Awal, to barka da warhaka. Daga ina ake waya?
Daga Zaria.
To Muhammadu Awal daga Zaria, to kai ko ya kake ganin ina gudunmuwarka ga shirin?
wallahi wannan shiri da aka yi shugaba Muhammadu Buhari mu yayi muna komai kuma mun ji dadin wannan tsari da aka dauko saboda aba wanda ya dace da abin da ya dace a bashi a muhallin shi wannan tsari mu ya muna daidai kuma mun ji dadi wannan abin da za a karama Mr. MK Wabila
eh wato Malam Muhammadu mun gode to bari mu daga Zaria kuma jihar Kaduna bari mu nufi Gombe wake bisalai a Gombe
yawa kuna magana da baban gida dalibi dadin ko ya malci dai ba
eh wato baban gida dalibi akwai wadanda suke kuma cewa suke kushewa wannan matakin suna cewa siyasa ce kawai domin neman kur'un yarbawa kai me zaka ce game da haka
ai kamar yanda wannan kan tsohon dan jaridan nan da ya fada duk wanda suke fadan wannan maganan daman wanda ba sa so a tabbatar da wannan rana din ne saboda lokacin da aka yi zaben duniya ta yarda cewa lalle MK Abiola shine ya ci wannan zabe shi kuma baban gida ya rusa wannan zabe saboda haka mu muna abinda General Muhammadu Buhari yayi abinda daidai yanda kamar yanda wani mai magana da zai fada abinda zai kawo hadin kai tsakanin kudanci da arewacin kasar nan kuma muna mai fatan alheri insha Allah
yawa to malam baban gida tago daga Bauchi kuma daga Gombe kuma bari mu nufi bakwaciya Bauchi wake bisalai a Bauchi
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America
wa alaikum salam wake bisalai
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
yawa to malam Ayuba waɗanda kuma suke cewa da kamata yayi abin na farko shine gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta tabbatar da fitar da sakamakon zaben matakin farko don a tabbatar da zahiri shi ya ci wannan zaben kafin ma ya wani batun wannan ɗaukar matakin da ya zaka ce kai kuma
wannan gaskiya ne idan ta fitar da shi mutane za su ƙara gamsuwa da wannan zaɓe an yi shi bisa adalci da kuma gaskiya shi yasa mu muke goyon bayansa da ya tabbatar da wannan zaɓe na Abiola da kuma dawo da ranar demokuraɗiyya babban burinmu shine ya kawo haɗin kan 'yan Najeriya da kudu da arewa da koma ina ne saboda mu yanzu gaskiya Najeriya babu abin da muke so sai zaman lafiya mu dunkule mu zama uwa ɗaya uba ɗaya sakan mu ta samu zaman lafiya kuma Allah ya taimake shi Allah ya bashi sa'a
to amin suma amin da wannan kyakkyawa fata to daga Bauchi kuma bari mu nufi wake bisalai a Kano ne wa alaikum salam so Kaduna barka da warhaka wake bisalai
Yakubu ne George zaman wasan daga nan garin Kamari Kulu
wato malam Yakubu kana tare da mu
ina tare da ke
wato akwai wasu 'yan siyasan da suke cewa wannan ma matakin da shugaba Muhammadu Buhari yayi ba ainihin inda a ce marigayin yana da rai da ba ma zai so ai haka ba don ba haka ne shi ya nufa ba
gaskiya ne niman na goyon bayan su don wannan siyasa ne kawai
to ya kake ganin ta matsayin siyasa
a gaskiya siyasa ne ba ta ma da amfani
ina dalili me ce ce hujjarka
dalili na kawai abin da ya sa kawai na lura
to layin nashi ya tsinke to bari mu koma Bauchi Yakubu wake bisalai a Bauchi Bauchi wake bisalai to layin na Bauchi ma ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu dai wanda ya samu damar shigowa ina kyautata zaton shine zai kasance na ƙarshe a yau bisa ga dukkan alamu ma ba za mu samu damar ɗaukan na a layi na gaba ba sabili da haka inda za mu ja burki kenan sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake dawowa mu baku wannan dama
labaran wasanni
Juma'a barkanku da wannan lokaci da sadon maduku a wannan shiri na labaran wasanni to aski fa ya zo gaban goshi yau saura kwanaki uku kacal suka rage a fara gasar cin kofin duniya ta wannan shekarar 2018 wacce kuma ita ce ta 21 a jerin tarihin wannan gasa da ake ta duniya za a fara wannan wasan ranar Alhamis din mai zuwa wato 14 ga watan nan saboda haka yau dukkan shirin nan kacukan akan ta yake Wani fara da dubawa a gurguje kasashen nan 32 da suka samu shigewa cikin wannan gasar kuma za a buga da su a can Rasha din Na farko ita ce nahiyar Turai wacce ita ce take da kasashe mafi yawa guda 14 da suka hada da ita Russia din mai masaukin kenan, da Belgium da Germany da Ingila da Spain da Poland da Iceland da Serbia da Faransa da Portugal da Switzerland da Croatia da Sweden da kuma Denmark. Sai kuma nahiyar Asia wadda take da kasashe guda 5 da suka hada da Iran da Korea ta Kudu da Japan da Saudi Arabia da kuma Australia. A nahiyar mu ta Afirka ma akwai kasashe 5 da za su wakilci nahiyar tamu wanda suka hada da Nigeria da Masar da Senegal da Tunisia da kuma Morocco. Sai kuma nahiyar arewacin Amurka wato kasashen Amurka da ke da kasashe guda 3 da suka hada da Mexico da Costa Rica da kuma Panama. A wannan karo ba ita uwar gidan Amurka dan kanta. Sannan sai nahiyar kudancin Amurka wacce take da kasashe 5 ita ma da suka hada da su Brazil da Uruguay da Argentina da Colombia da kuma Peru. Nahiya ta ƙarshe ita ce Oceania kuma ita kadai ce kasar da ko kuma nahiyar da bata da kasa ko daya a gasar cin kofin duniya na wannan shekara din. Kasashen ta da aka kawar da su ba za su je ba sun hada da New Zealand da tsibirin Solomon da Fiji da New Caledonia da Tahiti da Papua New Guinea ba ɗinsu da za ta je gasar cin kofin duniya bana. To yanzu a gurguji kuma bari mu duba su kasashen namu guda 5 na Afirka mu ga yaushe za su fara wasa kuma da wa za su kara. Bari mu fara da Najeriya wacce take cikin rukunin D wacce wasanta na farko ranar Asabar din nan mai zuwa wato 16 daga watan nan za ta yi ta da Korea da Croatia kai. Sannan wasanta na biyu ta yi shirin 22 ga watan nan da kasar Iceland. Wasanta na uku na ƙarshe na bude wasan nan shine wanda za ta yi da tsohuwar abokiyar karawa wato Argentina. Wannan za a yi shirin 26 ga wannan wata din. Sai kuma Misra wacce take rukunin A wacce wasanta na farko za ta yi shi ran 15 wato ran Juma'a kenan ga wannan wata din da kasar Uruguay. Sannan ta kara da mai masaukin Russia ran 19 ga wata kana ta karkare da kasar Saudi Arabia ran 25 ga wannan wata. Kasar Afrika ta uku ta ce Senegal da ke rukunin H wacce kuma wasanta na farko ita ma dai ran Juma'a za ta yi shi da kasar Poland. Inda bayansa za ta kara da Japan a ran 24 ga wata daga nan kuma sai Colombia ran 28 ga wannan watan da muke cike da Yuni. Kasa ta hudu ita ce Tunisia wacce za ta kara da Ingila in Allah ya kai mu ran 18 ga watan nan. Sannan ta kara a wasanta na biyu da Belgium ran 23 ga wata sai kuma Panama ran 28 ga wata. Kasar ƙarshe ita ce Morocco wacce ke rukuni na biyu wato Group B kenan wacce za ta kara wata ta farko ran 15 ga wata da kasar Iran. Sannan ta yi ta biyu da Portugal ran 20 ga wata. Wasan ƙarshe kuma ko kuma na uku shine wanda za ta yi da Spain a ran 25 ga wannan watan da muke ciki. To Najeriya za ta yi kokarin maimaita abin da ta saba yi a can baya na cewa ba za ta bari a sha ta ba shiga farko. Akwai tarihin da ke nuna cewa wasannin farko da Najeriya ta shiga domin wannan shine shekaru na 6 da Najeriya take zuwa gasar cin kofin duniyar nan. A wasannin nan na duniya take zuwa sau biyu tana cin wasanta na farko, sau daya aka yi kunnen doki da ita, sannan kuma sau biyu ana shanta. Wani abin sha'awa game da Najeriya shine cewa sau uku da take zuwa wasannin gasar kofin duniya a shekarar 1994 da wacce ta je 1998 da ta 2014 ba wata ƙasa da ta bi ta kanta. Saboda haka ta samu tazarci cikin rukunin ƙasashe 16. Shi dai wannan gasar cin kofin duniya din za a fara ta kamar yadda muka ce ran 14 ga wannan wata ranar Alhamis na mai zuwa kuma za a yi ta yin ta har tsawon wata daya har zuwa ran 15 ga watan Yuli wannan shekara lokacin da za a nada sabon zakaran kwallon duniya a wannan rana. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a Amurka domin samun cikakkun bayanai kan wannan gasar. Kafin mu bar ku ya kamata mu gaya muku cewa nan garin Washington DC akwai gagarumin gangamin mutane da za a yi da zai cika garin nan makil. Saboda an yi abin tarihin da a karin farko ita Washington din sun man samu cin kofin Amurka na Stanley Cup na kwallon gora ko kuma kwallon hockey wanda ba su taba ci ba a duk shekaru 44 da suka yi dan da aka kafa su. Sun samu wannan nasara ne a ranar Alhamis da ta wuce lokacin da suka ci Golden Knights na Las Vegas 4-3 a wasan da suka yi a can. Jama'a iyakacin labaran wasanni yau kenan, mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da yake magana a gaban kungiyar kasashen nahiyar Amurka ta OAS, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya roki mambobin kungiyar da su yi kokari haikan don inganta kungiyar OAS domin magance kalubale da ake yi wa dabi'un kasashen. Babbar rawar da OAS ke takawa shine goyen bayan demokradiya da yancin dan adam a kasashen nahiyoyin Amurka. Sakatare Pompeo ya ce babu wani babban kalubale a yau kaman karyewar demokradiya da kuma musifar da ta afkawa al'ummar kasar Venezuela. Amurka ta kintsatsab don ba da duk tallafin da ya kamata ga al'ummar Venezuela don su maido da aqidar su ta demokradiya. Haka kuma Sakatare Pompeo ya buƙaci duk ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta OAS da su baiwa Venezuela goyen baya don maido da dokokin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. Adalci da gaskiya a zaɓuɓɓukan ƙasar tare da masu sa ido daga ƙasashen waje haɗe da sakar fursunonin siyasa. Ya kuma nemi a aika wa Venezuela saƙo mai ƙarfi domin bin abin da kundin littafan ƙa'idoji na ƙungiyar ya tanada. Wato dakatar da Venezuela daga zama cikin kungiyar OAS. Dakatarwa a cewar Mr. Pompeo zai nuna cewa OAS na aiwatar da duk abin da ta ce. Bugu da ƙari bayan dakatarwar, Sakatare Pompeo ya kira ƙasashen duniya da su ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin Maduro don ganin ta ɗau matakan da ya kamata ta ɗauka domin dawo da demokradiyya ta gaskiya da samar da taimako na gaggawa da al'ummar Venezuela ke nema daga ƙasashen duniya. Sakatare Pompeo ya ce, "A Cuba babu wani abin da zai hana canji zuwa, kuma mutane sun kagara canji ya zo cikin sauri. Matasan Cuba na neman damar samun ilimi da bai da wata alaka da harkokin siyasa ko kuma danniyar gwamnati," a cewar Sakatare Pompeo.
As democratic societies, we must support young people in Cuba and elsewhere in the hemisphere in their hopes for democratic change.
Yace, a matsayinmu na kasashen da suka runguma aqidar demokradiya, dole ne mu goyi bayan matasan Cuba da sauran wurare a nahiyar a fatan da suke na samun canjin demokradiya. A Nicaragua, 'yan sanda da gwamnatin da 'yan banga ke iko da su sun kashe fiye da mutane 120 kawai don sun yi zanga-zangar lumana. Amurka na buƙatar gwamnatin Daniel Ortega ba da ɓata lokaci ba ta daina tada hankulan jama'a, ta amsa buƙatun al'ummar Nicaragua domin samun ingantacciyar canji a harkokinta na siyasa, ta riƙa darajanta 'yancin ɗan adam da duk sauran 'yantuttukan da dokar ta baiwa al'umma, kuma ta riƙa kama masu tada zaune tsaye. Ranar 7 ga watan nan na Yuni, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada sanarwar takunkumin bada visa da za a ɗauka akan masu neman visar shigowa Amurka waɗanda ke da alhakin cin zarafin 'yancin jama'a da ƙasƙantar da demokradiyya a Nicaragua. Amurka na kira ga duk ƙasashen OAS da su ɗauki matakan yin wani abu game da ƙasar Venezuela don amfanin yankin da duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To Hafsat Muhammad Maina kenan da wannan sharhi, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani harin ƙunar baƙin wake ya kashe akalla mutane 12 tare da raunata fiye da 30 a Kabul, babban birnin Afghanistan. Harin na yau Litinin na zuwa ne ana kwana ɗaya kafin ranar da dakarun gwamnati ke shirin dakatar da hare-hare wanda suke kaiwa ƙungiyar Taliban da ke addabar Afghanistan. Fiye da mutane 100 ake tsare da su a Vietnam bayan da aka gudanar da wata zanga-zangar nuna kyamar wata doka da ake ƙoƙarin kafawa akan wasu kasuwanni na musamman da ake son ƙirƙirowa.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da demokradiya a yau, ko kuma dai shirin Aliyu Mustapha na tsakan mai wuya kamar kullum. za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa da ma rahotanni har da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin
Hafsat Bello dan Maisoro
da Daniel Brown da Pita Kolodi da Mr. Tarawali Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri.